This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe kuke so akan voahausa.com. Masauraya assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Aliyu Mustafa Sokoto da sauran abokanan aiki, muke farin cikin sake saduwa da ku. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya ce a bayyana sakamakon binciken nan da ke kokarin gano makudan kudade na dala miliyan 20 da aka ce sun salwanta. A can kasar Togo kuwa har yanzu ana ci gaba da jiran sakamakon zaben shugaban kasar. Yau kuma rana ce da za ku kira ku bayyana ra'ayinku kan shin cancanta ya kamata a duba ko kuwa yin amfani da tsarin karba-karba ko wakilcin yanki-yanki wajen raba mukamai. Za ku iya kira mu da wannan lambar 202-205-2655, amma a saka alamar ƙari wato plus sai a saka lambar 1 sai a jiro sauran lambobin. Amma da farko ga labaran duniya.
To jama'a, muna fata ku ne lafiya. Amurka ta ce wasu jiragen ruwan yaƙi na ƙasar Iran sun yi harbi akan wani jirgin ruwan da yake na ɗaukan kayan ya tsibirin Marshall can cikin yankin Hormuz a cikin tekun ƙasar ta Fasha. Wani jami'in gwamnatin ta Amurka ce wannan jirgin ruwan da aka yi harbi akan sa mai suna MV Tigris yana shigewa ne ta cikin tekun tekun gabar Arabia ne, kuma yana bisa hanyar da ka'ida ta yarda mushi da ratsa a lokacin da aka harbe shi din. Har zuwa yanzu dai hukumomin Iran din ba su yi wani sharhi na hukumance ba akan wannan al'amari.
Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon na shirin aikawa da wani manzansa zuwa ƙasar Burundi, inda ƙudurin shugaban wannan ƙasar ne ya yi tazarce na wa'adi na uku ya janyo mummunan tashin hankali har da tarukan zanga-zanga akan titina. A yau ne ofishin Mr. Ban yake cewa manzan nashi Said Djinnit zai gana da shugaban ƙasar ta Burundi Pierre Nkurunziza da jami'an gwamnatinsa da kuma shugabannin kungiyoyin siyasa don neman warware wannan tarzoma. Mutane akalla 5 suka rasa rayukansu a zo magamar da ta kaure tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sanda a babban birnin ƙasar na Bujumbura. Kuma duk rikicin ya samo asali ne daga ranar Lahadi, bayan da jami'ar jam'iyyar da ke mulkin Burundi ta ce ta tsaida shugaban ƙasar ya sake tsayawa takarar zaɓe a karo na uku.
To, labaran suna zo muku daga Washington DC a sashen Hausa na muryar Amurka. Mutanen ƙasar Nepal ɗin nan da bala'in girgizar ƙasa aukawa yau Talata sun ƙara shiga wata sabuwar matsala ta rashin ruwan sha da sauran kayan masarufi a daidai lokacin da ƙungiyoyin kai ɗauki ke ci gaba da neman kaiwa ga mutanen da musibar nan ta rantsa da su, musamman waɗanda gine-gine har yanzu suke danne da su. Majalisar Ɗinkin Duniya dai tana kiyasan cewa bala'in nan ya shafi mutane sun fi miliyan 8, kuma daga cikinsu akalla miliyan 1,400 wato 1,400 suna cikin wannan bukatar ta rashin abinci. Hukumomi sun ce yawan mutanen da girgizar ƙasa ta hallaka tuni suka zarce 4,300, kana ta raunana wasu 8,000. Sannan ana fargabar cewa lissafin matattun nan da su wanda suka ji raunin duk zai ƙara cirawa, yayin da ake janye ƙasa da duwatsu wajen neman kutsa zuwa cikin ƙauyuka da alkaryu.
Hukumomin ƙasar Indonesiya na kammala shirye-shiryen ƙarshe na bindige wasu mutane 9 da suka haɗa da 'yan ƙasashen waje, su 8 da suka haɗa da na Najeriya, waɗanda dukkansu aka same su da laifin safarar miyagun ababen sha masu sa maye, duk kuwa da roƙe-roƙen da gwamnatoci da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasashen duniya ke yi na a yi musu ahuwa. Ɗaya daga cikin waɗanda aka yankewa hukuncin kisan Muran Sukumaran yau da ƙarfe 12:30 za a bindige shi, a cewar mahaifiyarsa da ta yi magana da hukumomin a yau. Ba dai san ainihin lokacin da za a bindige sauran masu laifin ba, amma dai hukumomin sun riga sun ba da sanarwar sa'o'i 72 na cewa za a aikatar da hukuncin kisan kamar yadda doka ta tanada. Amma ga wasu motocin asibiti ɗauke da akwatunan saka gawawwaki guda 9 sun isa babban gidan yarin da ke ƙasar ta Indonesiya.
To, a ƙarshe sojojin Amurka sun bazu ko ina cikin birnin Baltimore na jihar Maryland da ke nan Amurka, yayin da hukumomi ke neman maido da zaman lafiya bayan ƙazamar zanga-zanga da ta kaure a garin a cikin jiya lokacin da ake jana'izar matashin nan mai suna Freddie Gray ɗan shekaru 25 wanda ya rasa ransa daga raunukan da ya samu yayin da yake hannun yan sanda a farkon watan nan. Tuni dai gwamnatin jihar ta Maryland Lamar Tulare Hogan ya kaddamar da dokar ta ɓaci akan wannan birni, abin da ya sa yau duk makarantun Baltimore din a rufe suka wuni. Haka zalika ita ma magajiyar garin wannan birnin Stephanie Rawlins Blake, wacce ta bayyana abin da ya faru da cewa shine lokaci mafi muni a tarihin wannan birni na Baltimore din, ita ma ta kaddamar da dokar hana fitar dare a duk garin. Har zuwa asubahin yau Talata dai ma'aikatan kashe gobara suna ci gaba da kokarin da wato da yaki da wuta ita da aka kurkuna a ko ina a cikin wannan gari din. Sannan kuma masu zanga-zanga din sun yi waso sun shaguna da yawa suka nakasa motoci kana suka yi ta jifan 'yan sanda da zuwa tso da kwalabe. Kwamishinan 'yan sandan Baltimore Anthony Bates ya ce an jiwa 'yan sanda akalla 15 raunuka a hargitsin.
To, labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To, madalla, wani labari da ke zuwa mana dimdimin sa yanzu nan na cewa an kubuto da mata akalla 200 da wasu wato ƴan mata 200 da wasu mata 93 daga dajin Sambisa wato rundunar sojin Najeriya kenan. Yanzu ga ƙarin bayanin da Haruna Dauda ya yi mana daga wato Maiduguri.
Haji Haruna, labarai da suke fitowa suna cewa wai an ceto wasu mata a dajin Sambisa. Menene ke faruwa ne?
Na'am, Malam Bello, bayanai da muke samu yanzu haka ta wajen hukumomin tsaron ƙasar ta hanyar sadarwar nan na Twitter na nuni da cewa sojojin Najeriya sun samu nasarar kubuto da wasu 'yan mata 293 a yau din nan wato a dajin Sambisa.
Akwai ƴan matan Chibok ne waɗannan da aka kubuto da su ɗin?
Ba su bayyace kowane mata ba ne ko kuma akwai matan Chibok a cikin waɗannan ƴan mata da suka samu kubutowa da su ko kuma wasu matan da suke kasan an jima ana sace irin waɗannan mata daga ƙauyuka da dama. Amma wanda ya fi zamowa fitacce shi ne matan Chibok, kuma wasu fitacce ko akwai matan Chibok a cikin waɗannan mata da suke bayanin sun kubuto da su ba.
Daga cikin da ayyukan da suke yanzu matan da ake ta ana ta ceto mata ne ko kuma dai wannan shi ne karo na farko da aka samu ceto mata masu yawa irin wannan?
Wato sai wannan dai shi ne karo na farko, duk kusa matan da ake samun bayaninsu daga baya kamar su suke samu su kubuto da kansu. Wannan dai shi ne karo na farko da muka samu wannan bayani, wanda kuma hukumomin sojin suka bayyana cewa su suka samu kubuto da wannan matan. Duk da cewa mu ga waɗannan matan kanin mu ba, amma sun bayyana mana cewa kamar da suka bayyana ta wato kafafin sadarwa nasu na Twitter cewa su suka kubuto da waɗannan mata a wannan daji na Sambisa, wanda kuma ake so san cewa waɗannan mata da kuma sauran jama'an da ake kamewa da mata a wannan daji tuntuni.
Mun san san da za su gaya mana ko suwa waɗannan matan?
Gaskiya ba za a iya bayyana ko suwa ne ba a halin yanzu, tunda su kansu ba su yi cikakken bayani game da waɗannan mata ba. Ko ya Allah, waɗannan mata akwai waɗannan ƴan matan Chibok da duniya ta sa ido a kansu ko kuwa babu su a ciki, ko kuma wasu ne na daban? Ba za a iya fayyacewa yanzu ba, da su da kansu da suka bayyana cewa sun kame sun gano waɗannan mata ba su bayyana su wane ne ba a halin yanzu.
Haruna Dauda,
sai Allah zuwa ga maji ƙarin bayani daga wurin su.
To, madalla, Haruna Dauda kenan shine wakilin muryar Amurka a can birnin a can jihar Borno. Mun gode sosai a jihar.
Nagode.
Yau shekara guda kenan ɗaliban Chibok da sace su kullum muna ta kewar su ni lahorar fice to su. Shekara guda kenan ɗaliban Chibok da sace su kullum muna ta kewar su.
Kuma da lanin gaba cikin shirin za mu sake komawa Najeriya, amma yanzu bari mu liƙa ƙasar Togo, inda har yanzu ana can ana jiran sakamakon zaɓen shugaban ƙasar da aka gudanar yayin da ake zaman ɗarɗar a wasu yankunan ƙasar. Malam Yahaya, wani mazaunin ƙasar ta Togo ne, ya kuma yi min ƙarin bayani kan lamarin da ake ciki.
Ka sanin ga shirye-shiryensu sun ce ake gama zaɓe shi kwana 6 sannan a sanar da wanda ya nasara. To, yanzu haka shi na muka jira mu ji ran sanarwan wanda za a zaɓa, wanda aka zaɓa.
Oh, to kana ga kamar menene yasa ake samun tsaikon fitar da sakamakon zaɓen?
Ina ga haka dokan ta tanada, bayan zaɓe shi kwana 6 za a sanar da zaɓe. Saboda sanar da zaɓen da ba yi ba tuku ya sa komai dai baya tafiya, lamura ba su zuwa daidai yanzu haka.
Kamar me da me kenan?
Kasuwa, kasuwa ba duka wurare ne zaka isa an bude ba, yawanci ana sarrafa an ji wanda yake zaben sannan kaga ko ina an bude kasuwa komai tafiya daidai, amma yanzu haka dai kan abu baya tahiya sosai
kamar za a ce mutane suna fargaban fitowa kenan, ko kuwa kake nufi
kwarai kuwa ana fargaba ana tafi tafi an kulla a wasu lokuta a wurare akan samu wadannan tashin tashin tashina yasa an gama zabe kowa su saurari gida ana nana saurari sai an ji an naga ga wanda yake zabe to shikenan daga sannan ake samun masu tada fitina masu tada musuna
to amma hakan kamar akwai jami'an tsaro da aka sa a sassan babban birnin kasar saboda tunanin hakan koko dai babu jami'an tsaro
gaskiya jami'an tsaro kan an zubo su rakamin ma a fara zabe to amma yanzu haka wasu wurare an jiya wasu wurare kuma suna nan
Yoni abin dake damuna siyasa kasan mu je ban tsoro da hankalin gano bai kwance kuma ga lokaci yana gatahuwa
sadan makoma Najeriya al'umma yankin arewa maso gabashin kasar na ci gaba da jajircewa wajen ganin an ba su mukamin shugaban majalisar dattawan kasar yayin da jam'iyyar APC ke shirin kafa gwamnati ga sanata Ahmed Ibrahim Lawal ɗaya daga cikin ƴan majalisar da suka fito daga yankin
zaben da aka yi na jam'iyyar APC mun ba da kashi 78 a cikin 100 wa jam'iyyar APC wannan shine matsayi na biyu bayan yankin nan na arewa maso yammaci wato northwest kenan to haka amma a jam'iyyance ne mun yi rawar gani gurin zabe kun kuma a dacewa ne saboda mun shiga hali mawuyaci na an kafkashe mana mutane an kokona mana ma'aikatunmu da asibitocinmu da kasuwanninmu an mayar da mata ba su da mazajensu an kashe su yara sun kasance marayu to kaga duk waɗannan abubuwan sun kasance wato abubuwa ne wanda ke za a iya dubawa a ce lallai mun dace a bamu wannan shugabanci in Allah ya nufa.
To sanata wasu za su duba lamarin ta fuska cewa kamata ya ce kuna kiran a kafa wata hukuma da za ta bunƙasa yankin na yammacin wato arewa maso gabashin Najeriya kamar yadda ake da kwatankwacin shi a bangaren Niger Delta, baka ganin hakan zai fi
ai ko da aka kafa hukuma irin na Niger Delta Development Commission Amnesty Program za a ce dan NDDC sun kafin a yi shugaban ƙasa ko mataimakin shugaban ƙasa daga Niger Delta aka yi shi yayin da aka kafa Amnesty Program ai mataimakin shugaban ƙasa daga wannan yanki ya fito daga baya zama shugaban ƙasa shi yake aiwatar da wannan Amnesty Program a nan abin da muke faɗa ba wai idan aka yi matsayin shi kenan ba a'a zai kasance muna gindin mulkin ne yayin da muke gindin mulkin kowane lokaci za mu koka wa hukumomin Najeriya musamman shi shugaban ƙasa da sauran mutane da suka shi aiki irin bukata da muke da shi na a kawo mana doki a kawo mana agaji saboda irin halin da muke ciki saboda haka muna son wannan shine ma mafi abin da ke sahun gaba amma har kullum muna son ya kasance muna kusa da gindin magani
wasu kuma suna har ila yau suna ganin kamar ya kamata a ce an duba cancanta ne a ba da wannan mukami ba wai ayi kaman karba ba wannan yanki ba wannan in ya gama ya ba wannan yankin shi kuma me zaka ce game da hakan
to alhamdulillah wannan tambaya ya zama sai mun yaba kanmu da kanmu in cancanta ne na kasancewa aikin majalisa ko zama majalisa muna da mutane waɗanda za su iya neman wannan mukami kuma ni da nake magana da kai shekara na yanzu 16 a majalisa ta kasa na yi shekara 8 a cikin majalisar wakilai ta tarayya daga 1999 zuwa 2007 kannan 2007 aka zaɓi da na zo majalisar dattawa ta ƙasa aka sake zaɓa na 2011 kuma aka sake zaɓa na yanzu na uku 2015 kaga kenan idan cancanta ne banda ni akwai mutum 2 zuwa 3 wanda za su iya neman wannan mukamin kuma su yi aiki yadda ya kamata saboda haka mun cancanta
Sanata Ahmed Ibrahim Lawal kenan ɗaya daga cikin ƴan majalisar da suka fito daga yankin arewa maso gabashin Najeriya. To yanzu kuma lokaci ne da zamu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan shin cancanta ya kamata a duba ko kuwa a yi amfani da tsarin karɓa-karɓa ko wakilcin yanki-yanki wajen raba mukamai yayin da jam'iyyar APC ke shirin kafa gwamnati. kada a manta lambar da za a neme mu akai ita ce 202-205-6555, amma kafin nan ga wannan waƙar da za mu shakata da ita.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-6555.
To madalla, har mun samu kira daga jamhuriyar Niger. Wane ne a kan layi a Niger?
Ibrahim Sidibe ne, wani mai sauraron ku ne.
To Malam Ibrahim, barka da shigowa wannan fili.
Lahi Allah wallaka, ina jin daɗin naku da kuke ba da ra'ayi, kuma Hausa na bai nuna sosai ba, ina jin daɗin
kuma. Mun gode ƙwarai da gaske. Mun gode ƙwarai da gaske. Menene ra'ayinka to? To ga alama dai ya kira ne ya yaba irin ayyukan da muke gabatarwa. Yanzu ga kira daga Kaduna. Wane ne akan layi a Kaduna?
To Ibrahim Alarama ne aski riga cikin Kaduna.
To daga Ibrahim ga wani Ibrahim. Ibrahim, menene ra'ayinka a yau?
To ni ra'ayina a yau shine lalle ya kamata a yi la'akari da shiya shiya, domin idan aka ce za a bi wannan cancantar ne sosai, ya kasance wani bangaren ba a yi da su ba. Kuma gwamnati haka a ce kowane bangare akwai wakilinta a wannan gurin. To su waɗannan 'yan wannan yankin su ne ya kamata su duba su ga wane ne ya cancanta, a ce shi ne zai wakilce su. Sai a ɗauki mutum adali a yi da kowa, kaga an tafi da shi a gwamnatin kenan gabaki ɗaya. Na gode.
To madalla, mun gode Ibrahim daga Kaduna kenan. A maudu'in da muke tattauna a kai dai shine wato shin cancanta ya kamata a duba ko ko ai amfani da tsarin karɓa-karɓa ko wakilcin yanki-yanki wajen raba mukamai yayin da jami'ar APC ke shirin kafa gwamnati. Ga wani kiran daga Kaduna har yanzu. Wane ne akan layi a Kaduna?
A sunana Isaka Lale daga Madara Asha Garu Junction.
To Malam Isaka, muna jinka.
Ai in ana da rafid da uwa ake maganan gaskiya, ana magana gaskiya. Abin da ya kamata a yi shi ne a duba cancanta, domin kasa za a ma'aiki, ba wai wani yanki za a ma'aiki ba, gaba ɗaya ake magana. So abin da ya kamata a yi kawai a duba wanda ya cancanta a ba shi magani. In aka ce za a duba yanki, yanki ne yana iya yiwuwa wani yankin babu wanda ya kware a kan wani abin da ake so a yi.
To amma Malam Isaka, ba ka ganin zai hakan zai sa a hana wasu yankin damar su gabatar da wani wato jami'i?
Ranke dai maganan ma yanki-yanki ba siyasa ba ne. Cancanta shi ne a yi makasa aiki.
To madalla, mun gode Malam Isaka. Ga wani kiran daga Sokoto. Wane ne akan layi a Sokoto?
Abubakar Salihu Sambon ɗan Garba.
To Malam Abubakar, muna jinka.
Ni ra'ayina a halin gaskiya, ina ganin cewa ba abin da ya kamata a tsaya kowa ya kwantar da hankali ne a yi adalci wajen rabin muƙamayen a addiction center, saboda a harkar Najeriya gaskiya dole na yanzu sai mu talaka mai hankali mu taimaka mu cewa gabanin na da du'a'i. Allah ya tabbatar da alheri.
Amin. Mun gode Malam Abubakar. Ga wani kira daga Niger, daga jihar Maradi. Wane ne daga Maradin?
Umar Farzan.
To Malam Umar, muna jinka.
Ko kuka ga wannan tsari a daji da karkanta ya yi zama muhimmi a cikin yanki.
Malam Umar, kana kan layi? Muna jinka. Yawa.
Okay. Abin da na ce a dai duba cancanta wanda ya dace a aga shi, kuma tsayi a aga shi. Mun aka ce yanki-yanki za a yi, abin za a yi.
To madalla mun gode Malam Umar daga Maradi a Jamhuriyar Niger. Ga wani kira daga Kano. Wane ne akan layi a Kano?
Abubakar ne daga Garma kuma Tsanyawa.
To Malam Abubakar daga Tsanyawa muna jinka.
Yawa. Eh ba na kusa da jin ko motion da akan meye.
To muna tattaunawa ne game da batun shin cancanta ya kamata a duba ko kuwa ai amfani da tsarin karba-karba wajen raba mukamai yayin da jam'iyyar APC ke shirin kafa gwamnati. Menene ra'ayinka game da haka?
Eh to ni babban ra'ayi na gaskiya ina buƙatar cancanta mulkin zabci da ci gaba zaman lafiya za mu samu a kan ƙasar da muna ganin mana da
eh to mun gode Mal Abubakar ga kira daga Yobe. Wane ne akan layi a Yobe?
Wanda yake kalla a kan Yobe Iliyasu ne daga fitaskun Iliyasu Yusuf.
To Malam Iliyasu muna jinka.
Eh ra'ayina shi ne kawai abinda ya cancanta shi ne a bar ƴan majalisun da kansu yi zaɓe a kan wanda ya cancanta da su sa shi shi ne shugabansu sannan sai su ɗauka su ba shi shi kenan kawai Allah ta shi ruku shi ne ra'ayi.
To madalla mun gode Malam Iliyasu daga jihar Yobe a Najeriya wato arewa maso gabashin Najeriya. Maudu'in namu dai shine shin cancanta ya kamata a duba ko kuwa a yi amfani da tsarin karɓa-karɓa ko wakilcin yanki-yanki wajen raba mukamai yayin da jam'iyyar APC ke shirin kafa gwamnati. Ga wani kira daga jihar Borno. Wane ne akan layi a Borno? Hello, wane ne akan layi a jihar Borno? Yawa to sai ka nan daga murya Malam Usman. To kamar layin nashi ya tsinke. Ga wani kira daga Yobe. Wane ne a kan layi a Yobe?
Malam
ya haya muna jinka.
Yawa to ai ba wato rayin nan na ga kamar cancanta ya kamata a duba da kuma kamar bangaren da kuke bayani. Mun ga cancanta ne mu nan kare masa gaba mu ba mu taba yin wani shugaban majalisa ko senator ko rep ba.
Eh to idan kana maganar cancanta ne to ai ka kuma ka kauce batun cewa to kamar shi ma layin nashi ya tsinke. To har yanzu dai layukan da suke ta shigowa suna kan tsinkewa kamar yadda na yi bayani a baya. Maudu'in shi ne shin cancanta ya kamata a duba ko kuwa a yi amfani da tsarin karɓa-karɓa ko kuma wakilcin yanki-yanki wajen raba mukamai. Ga kira daga Abuja. Wane ne akan layi a Abuja?
Yusuf Liman Samson daga Abuja.
To Malam Yusuf muna jinka. To ina ta ganin kaman dai mun fara samun tangardan layi. Kamar yadda nake bayani lambar da za a kira ita ce 202-205-6-55. Ga wani kira daga jihar Niger. Wane ne a kan layi a Niger?
Muna magana da Mujahid SS Boy daga Niger.
To madalla muna maka barka da zuwa wannan fili. Menene ra'ayinka? To kaman dai da na yi bayani tangardan nan dai kaman ta ci gaba da bayyana. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6-55. Amma kada a manta a sa alamar ƙari wato plus sai a sa ɗaya sai a jero lambobin. Maudu'in kuma da muke tattauna a kai shine shin cancanta ya kamata a duba ko kuwa a yi amfani da tsarin karɓa-karɓa ko wakilcin yanki-yanki wajen raba mukamai yayin da jam'iyyar APC ke shirin kafa wato gwamnati. Ga wani kira daga garin Mubi. Wane ne a kan layi a Mubi?
To Habu Zaidu ne daga Mubi.
To Malam Habu barka da zuwa. Menene ra'ayinka?
Ra'ayina a dubi cancanta kana duba kabilan ji ko bambancin wani
jinsi. Na'am, menene sa ka iya saka fadaka?
Abin da ya sana fadaka ya kamata a dubi cancanta. Cancanta din ai a neman shugabancin da aka yi akwai mutanen Adamawa, akwai mutanen Kano, akwai Yunaina suka aka ba da cancanta. Ya kamata a ba da shugabanci a cancanta.
To madalla mun gode Malam Habu. Bari mu je Katsina. Waye a kan layi a Katsina?
Salisu Muhammad daga Tikamba.
To Malam Salisu muna jinka.
Wato ina ra'ayina shi ne a dukkan can na mutum da ke wanda ya cancan a bukatu da kanin tashi makali domin canza kasa ba da ba ta tare ba.
To Malam Salisu mun gode kuma akan ka ne muka kawo ƙarshen shirin ɗaukar waya kan wannan maudu'i da muka tattauna kai. Muna godiya ga duka waɗanda suka kira wato lambar domin su bayyana ra'ayinsu.
yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. An kirga ƙuri'u kuma an fitar da sakamakon babban zaben ƙasa da aka gudanar ranar 13 da 14 ga watan Afrilu a ƙasar Sudan. Duk da kaudacewa da jam'iyyun adawa suka yi wa zaben, shugaban ƙasar Umar Hassan al-Bashir da jam'iyyarsa ta National Congress suna ikirarin yin nasarar lashe zaben da kuma samun damar ci gaba da jan ragamar mulkin ƙasar ta gabashin Afirka mai fama da rikici. An ƙara wa'adin zaben ne a sakamakon rashin fitowar jama'a wajen kada ƙuri'un da kuma matsalolin da aka fuskanta wajen rarraba takardun zabe a wasu wurare. Sai dai bayan da suka kaucewa neman mukaman domin nuna rashin jin daɗin su da sharuɗan da gwamnati ta gindaya kan yakin neman zabe da kuma ja da baya da gwamnati ta yi da kin yarjejeniyar zaman sassautawa tsakaninta da bangarorin da ke dauke da makamai da waɗanda ba su dauke da makamai domin magance matsalolin cikin gida. Ya sa mutane da yawa suka ki fitowa zaben duk da cewa an kai har kwanaki hudu ana gudanar da zaben. Ƙasar Amurka da ƙawayenta Norway da Burtaniya sun yi nadama akan kin gudanar da zabe cikin aminci da gwamnatin Sudan ta yi. Takaita ƴancin siyasa da walwala wanda ya saba mu tsarin mulkin ƙasar da kuma rashin sasanta rikicin ƙasa na cikin dalilan da suka haifar da rashin fitowar jama'a wajen zaben. Sakamakon wannan zaben ba zai taba nuna ra'ayin jama'ar ƙasar Sudan ba. Amurka na Allah ware da tashin hankalin da ya barki a lokacin zaben, tana kuma ci gaba da goyon bayan 'yan ƙasar Sudan waɗanda ke fatan bin hanyoyin sulhu a siyasance domin kawo ƙarshen rikicin da ke addabar ƙasar da kuma samun halattacciyar gwamnati tare da zaman lafiya mai ɗorewa. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla yanzu kuma ga Aliyu Mustafa Sokoto da takaitattun labaran duniya.
To Mahmud, har yanzu ana jiraji martanin da ƙasar Iran za ta maido ga zargin da Amurka ta yi na cewa wasu jiragen ruwan yaƙi na ƙasar Iran ɗin sun yi harbi akan wani jirgin ruwan ɗaukan kaya a tsibirin Marshall, wato a can cikin yankin Hormuz da ke yankin ita ƙasar ta Fasha. Wani jami'in gwamnatin Amurka ya ce wannan jirgin ruwan da aka yi harbi a kansa da ake kiran shi MV Tigris yana shigewa ne cikin tekun kuma yana kan hanyar da shari'a ta yadda masa ya bi a kai. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon kuma na shirin aika da wani manzansa zuwa ƙasar Burundi, inda shawarar da shugaban wannan ƙasar ya yanke na cewa zai tazarce neman wa'adi na uku na mulki ta jami mummunan tashin hankali har da tarukan zanga-zanga akan titunan biranen ƙasar daban-daban. A yau ne Mr. Ban yake cewa manzan nashi Sa'id Junit zai je kokari ya gana da shugaban wannan ƙasa wato Pierre Nkurunziza da jami'an gwamnatinsa da kuma jagabannin ƙungiyoyin siyasa a gani ko za a yi warware wannan matsala. Mun kuma kawo muku rahoton da ke cewa mutanen ƙasar Nepal da bala'in girgizan ƙasa ya aukawa sun sake shiga cikin wani mummunan hali na buƙatar abinci da abin sha, yayin da ake ci gaba da neman kaiwa ga wanda masifar ta ratsa da su da suka haɗa da waɗanda gine-gine suka danne su. Allah ya kyauta.
Amin. To madalla, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za mu zo muku ɗauke da wani shiri ciki har da ƙarin bayani kan mata 293 da aka ceto a dajin Sambisa a jihar Borno. Yanzu a madadin Ali Mustapha Sokoto da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Mrs. Julie Leathers Cresham da ta bada umarni, da injiniyanmu Mr. Suleiman, Muhammad Lalo ke cewa ku kwana lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.